أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا كسان شوات عردكو أتكي واني تسابن شرنا فتوين رحمة شرن دا كمباو كداما واجن أمسا تنبيون دا كوكان أيكو تكلم بروايا سفلي تقو السفلي بياري بياري بيار هدو 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 دا يأوكو wato 0805 4444 da kuma 0707 7786 4 wato 0707 7786 4 ko kuma ta kan 0700 7306 4 wato dai 0700 7306 4 ko kuma ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Ayo dai muna asabar ne 17 ga watan Al-Muharram na shekara 1437 majira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 31 ga watan Oktoba na shekara 2015. Kuma kamar kowane lokaci ayo muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro dake nan Kano wanda kuma shine zai amsa tambayoyin naku. Ni kuma sunana Anas Idris Sassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yanda muka saba mun shimfiɗa da bayanin takaitaccen tarihin daya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama domin mu ƙara sanar da kanmu da ƴan uwanmu su wane ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, menene matsayin su, wace irin gudunmawa suka ba wa addinin musulunci har Allah ta'ala ya yarda da su, ya dauka kalamarin su, ya gafarta musu, ya sanya aljanna ita ce sakamakon su, sannan kuma wannan ya ƙara sa mana ƙaunar su da soyayyar su a cikin zukatanmu da ganin girman su da kuma koyi da irin abin da suka aikata na ayyukan alkhairi a rayuwarmu. A yau muna so mu ɗan takaitaccen bayani game da ɗaya daga cikin ahlul bait rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wato ɗaya daga cikin ahlul bait wanda shine Aqil ibn Abi Talib, kamar yadda a baya muka yi bayanin dan uwansa Ja'far ibn Abi Talib. To wani Aqil ibn Abi Talib shi ma ɗaya ne daga cikin ƴaƴan Abu Talib banda Ali banda Ja'far. Kamar yadda kuka ji sunansa Aqilu ibn Abi Talib, Abu Talib sunan shi Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay, mahaifiyarsa ita ce mahaifiyar Sayyidina Ali Fatima bintu Asad ibn Hisham ibn Abdul Manaf ibn Qusay, kuma shine babban dan Abu Talib bayan ɗansa Talib. Akwai ɗansa Talib wanda yake mafi girma kuma cikin ƴaƴansa bayan Talib shine Aqil. Aqil ya girmi Ja'far wanda muka yi bayaninsa a baya, ya girme shi da kusan shekara 10. Shi kuma Ja'far ya girmi Sayyidina Ali da shekara 10. Ali shine wanda yake mafi kankanta su a shekaru, amma kuma shine farkon wanda ya musulunta a cikin su. Aqil tun gabanin zuwan musulunci ya kasance mutum ne masani da harkar nasaba, wato nasaba ta Larabawa, kuma ya kasance mai ilimi ne dangane da tarihin yaƙe-yaƙen Larabawa. Aqil yana daga cikin waɗanda aka fitar da su da ƙarfi ba don suna so ba, suka fita yaƙin Badar tare da mushrikai. Saboda haka ya halarci yaƙin Badar ba tare da yana son ya fita wannan yaƙi ba, kuma a wannan lokaci aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi a Badar, lokacin da aka zo fansar da waɗanda aka kama, cewa kowa ya fanshi kansa in yana da kuɗi, idan ba shi da kuɗi kuma ya iya rubutu da karatu, to a kawo masa ƴaƴan musulmi guda 10 ya karantar da su ya za su yi rubutu da karatu, wannan ya zama fansa gare shi. To Aqil yana daga cikin waɗanda aka kama a yaƙin Badar, kuma ya zama ba shi da kuɗin da zai fanshi kansa. To babbansa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib shi ne ya fanshe shi. Aqil ibn Abi Talib Allah ta'ala ya ba shi tsawon rai, ya ba shi tsawon rai. Lokacin da ya musulunta ya shiga musulunci yana da shekara 52 saboda an haife shi kafin hijira da shekara wato gabanin hijira da shekara 44 sannan ya musulunta a shekara ta 8 da hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka yi Hudaybiya kuma musuluncin sa ya kasance musulunci ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske daga cikin irin abinda Allah ta'ala ya bawa shi wannan aqil a musuluncin sa yana daga cikin waɗanda suka jajirce suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Hudayn yayin da sahabbai da yawa lokacin da aka kawo musu dauki aka kawo musu wato farmaki daga mushrikai ga dai yawa suna da shi to amma Allah ta'ala ya sanya karaya ta bangaren musulmi wa yawma hunayn idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin to yana daga cikin wadanda suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama masu gudu ba domin a wannan lokacin cikin waɗanda suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai shi al-Abbas babansa akwai Ali ibn Abi Talib akwai Abu Sufyan ibn al-Harith akwai shi Aqil ibn Abi Talib akwai Abdullah ibn Zubair ibn Abdul Muttalib akwai kuma Az-Zubair ibn al-Awwam sannan akwai Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Zaid ibn Aqil ibn Abi Talib mutune wanda yake da tsantseni yana da tsantseni wajen abinda zai kai cikin sa ko ya bawa iyalinsa daga cikin abinda aka rawaito abinda yake cikin littafin siyar na alamun nubala na zahabi cewa wata rana ya shiga wajen matarsa Fatima binti Utba ibn Rabi'a ya shiga lokacin an dawo daga yaƙi takobinsa na wato diga da jini sai take cewa na san yanzu daga yaƙi kake kuma ka samu ganimar mushrikai sai ya dauko ta allura sai ya ci to ga allura daga cikin abin da na samu da aka kidin kirka dinki da ita sai ya bata daga can ya bayan ya bata wannan allura sai ya ji me yake kuwa yana yake kuwa cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man asaba shay'an falyaruddahu wa in kana ibratan wanda duk ya samu wani abu cikin ganima ba a raba ba ya dauka to ya dawo da shi ko da allura ce sai Aqil ya koma wajen matarsa ya ce to bana tsammanin dai kina da rabo a cikin alluran nan don haka alluran nan ba take bace ya karba allura ya dawo da ita cikin ganima to kaga idan ba dan mai tsantseni kamar shi Aqil ba kamar wannan sahabi to da zai ga cewa idan abin da ya dauka bai taka karaya karya ba kuma yayi ma yake kyauta da shi don haka ba zai dawo da shi ba amma sai ya dauko shi ya dawo da shi ya waye da cikin ganima mutun ne da Allah ta'ala ya bashi karfi bayan tsantseni kuma mutun ne wanda yake da karfi kwarai da gaske kashi da karfi yana da tsawo yana da karfin jiki a wata rana an ganshi yana dauke da babbar guga cike da ruwa bayan ya tsufa to yana tsufo tsoho amma kuma gashi ya dauko guga wacce aka cika ta da ruwa wata rana yayi mubaraza kamar yake hadisin Jabir cewa ya fito da wani kafiri ya kashe kafirin a yakin mota sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya rike zoban kafirin da kuma kayan jikinsa da makaman jikinsa wata rana Aqil ya je wajen dan uwansa Ali ibn Abi Talib ya ce amirul mu'minin ina da bukata gashi kuma ni talaka ne haka a taimaka mu sai na Ali ya ce to kai hakuri sai na karba albashi na kamar yadda sauran musulmi suke karba na karba sai in taimaka maka a ciki sai ya nace cewa sai ya taimaka masa sai na Ali ya ce wani mutum da yake nan zaune tare da shi to kamar hannunsa ku tafi kasuwa ku je ku samu shagon wani in ya kulle da makulli ku sa dutse ko wani karfe ku fasa kwadan ku ebe abinda yake bukata a bashi sai Aqil ya ce to kana so kenan amirul mu'minin sarki mu'mini kana so a kama ni a matsayin barawo kenan sai ya ce to ai kai ma abinda kake so kenan ka jefa ni ni ma kana so ka sa ni kwashi dukiyar da ba ta ban baka in dauki dukiyar musulmi kai in baka in kyale su sai ya ce to shikenan tunda haka ne zan je gurin Muawiya wato abokin hamayyarka zan je wajensa shi ya bani ya ce je ka Muawiya mutum ne mai karamci. Saboda haka yaje wajen Muawiya ya roke shi, Muawiya ya bashi dirhami 100,000. To abinda zamu ga a cikin wannan kissa shine yadda Sayyidina Ali ya dage cewa yayi hakuri sai ya karɓi albashin sa. In ya so an yi albashi ya bashi a ciki. Amma in ya matsa cewa sai ya bashi daga cikin taskar musulmi, to kamar ya ce da shi ya zama barawo ne. Tunda haka ne shi ma ya zama barawon mana. Sai je kasuwa a fasa kanti, ya fasa kanti ya yi abin da yake bukata. Wato ce daukan kudin gwamnati dan ina da kusanci da kai in baka, daidai yake da in shiga kasuwa in fasa kantin mutane ina iban kayan su ina ba wasu. Saboda haka yace ba zai bashi ba. Sayyidina Aqil ibn Abi Talib ya rawaita hadisi daban-daban daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai dansa da jikansa su suka rawaito wadannan hadisan daga wajensa. Akwai dansa Muhammad ibn Aqil, akwai jikansa Abdullah ibn Muhammad, haka nan Al-Hasan al-Basri da Ata ibn Abi Rabah da wasu daga cikin tabi'ai sun rawaita hadisi daga Aqil ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Aqil ibn Abi Talib ya yi wafati a zamanin khalifancin Sayyidina Muawiya shekara ta 49 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma anan makarbarta ta Baqi'ul Gharqat, anan aka binne shi radiyallahu ta'ala anhu. Allah ta'ala ya samu dace.
To amin summa amin. Kana tabbai mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga Suleiman, wato wanda yake cewa malami ne matsayin aikin hajjin da aka yi tarawa ba tare da sanin hukumomin kasar Saudiya ba, kamar masu zuwa ta barauniyar hanya.
To hajjin ta yi, ba za a ci hajjin ba ta yi ba, tunda ita hajji tana da ka'idojinta waɗanda in suka cika to ita kina hajji ta cika. Tun ya yi niyya, ya je ya yi dawafi, ya yi tsayawa Arfa, ya zo ya yi sauran abubuwa, ya yi dawaful ifada, ya yi sa'i, tunda ya yi waɗannan shi kina ya yi hajji. Ta yaya ya je maka wani ko wani abu ne daban. Saboda haka ba za a ce hajjin sa ba ta yi ba, hajjin sa ta yi. Ko malamai da suke kasar Saudiya din da suke kokarin nuna wa mutane maslahar a bi dokokin gwamnati saboda rage cunkoso da rage turbutsatsiniya da za a yi idan kowa ya ce sai ya je ya ta yi hajji, to ko su ba sa cewa hajjin ta ɓace. Sukan ce dai mutum ya yi laifi saboda ya saba wa abin da shugaba ya sanya na doka domin maslahar al'umma, ya saba wa Allah ta wannan bangaren. Amma ba a cewa hajjin shi ta ɓace, hajjin sa ta yi.
Sai Amir Adam ya cewa malam ya halatta mutum ya auri kanwar matar babansa,
ko yar matar babansa ce ya halatta ya aura ba kanwarta ba, ba muharrabiyarsa ba ce. Inda a ce mahaifinsa zai auri wata mata, matar ko tana da ya, to shi dan ya halatta ya aure shi, ya aure uwa bansa, ya aure uwa shi, ya aure abin nan. To kuma babu balle kanwa kuma.
Sai Umar tambari yake cewa malam da Allah yana sa a taimaka min da tafsirin waɗannan ayoyi, wala taqawwala alaina ba'da la kawil, da kuma la khazna minhu bil watin thumma la qadana minhu al watin.
La khazna minhu bil yamin,
la khazna minhu bil yamin thumma la qadana minhu al watin.
Wannan aya a cikin suratul ma'arij, Allah ta'ala yake cewa law taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fa minkum min ahadin anhu hajizin. Wato law taqawwala alaina ba'd al-aqawi, Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa da zai kirkiro wasu maganganu wanda ba gaskiya ba, ya jingina wa Allah, ya ce Allah ne ya faɗa. Allah ce la akhadna minhu bil yamin, da mun kama shi da karfi, to da mun masa karfan kamu. Thumma laqata'na minhu latin, sanan da mun tsinke masa, mun tsinke masa jijiyar zuciya, yadda take kai jini zuciya, sai mun tsinke masa ita. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, daga cikin ku babu wani daya da zai iya tsare shi, ya iya kare shi, wato ya bashi kariya. To wannan aya tana karantar da mu cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar da sako kamar yadda Allah ta'ala ya bashi, bai taba kara wani abu ba, bai taba fadar wani abu ya jingina wa Allah ya ce shi ya fada ba. Saboda da a ce yayi, to da Allah ya masa haka, to kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wa har ya bar duniya Allah bai masa wannan din ba. To wannan yana aya ce, wato alama ce ko dalili ne da yake tabbatar mana da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam mai gaskiya ne, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kirkirar wani abu ya jingina wa Allah ta'ala ba saboda haka abinda mushrikai suke ta neman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ya dan canza wani abu daga cikin alqur'ani abinda yake sukan addinin su da abinda suke bautawa ba Allah ba da sukan wasu dabi'u da halayya nasu annabi sallallahu alaihi wasallam dan canza ya kawo wani abu da ya shafi yabo zai yabe su ko dan yabe addinin su ko dan yabe wasu halayen su marasa kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa iza tala alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badil wal ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in atabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace idan aka karanta musu wani bangare na ayoyin mubayyanannu sai waɗanda ba sa son wato ba sa kikkiawan fatar haduwa da ubangiji sai su rika cewa ita bi qur'anin ghairi hadha kawo mana dai wani abin karantawar banda wannan aw baddilu ko ka dan canza wannan Allah ya ce ka gaya musu ba ya kullu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi bayyi wa taban takankin kaina ne in canza shi in attabi'u illa ma yuha ilayya ba wani abu nake bi ba face abinda ake min wahayi inni akhafu ila asaytu rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoron in na saba wa ubangiji na canza wani abin da ya ce min in fada na canza masa to ina jin tsoron azabar wani yini mai girma kullau sha Allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bi qad labistu fiikum umran min qablihi afala taqilu ba dan Allah ya ga dama ba da ba zan karanta muku wannan alqurani ba shi yasa ni nake karanta muku dan haka da mashi asa nake karanta muku ai shekaru na zauna a cikin ku tsawon shekara 40 muku taba jin na ce muku Allah ya ce abu kaza ba sai bayan shekara 40 sannan aka yi mun wahayi sannan na gaya muku kuma kun san halayya ta da dabi'una tun kafin a aiko ni ba kwa tuhuma ta da ƙarya ba na yi wa ɗaya daga cikin ku ƙarya bare har in yi wa Allah ta'ala saboda ka waccan aya Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce zai kirkiri wata ƙarya ya jingina wa Allah tare da cewa Allah ta'ala bai faɗa ba to babu shakka da ubangiji ta'ala ya kama shi da laifi wato da ubangiji ta'ala ya masa mummunan kamun da zai zama halaka gare shi kuma Allah bai masa haka ba sai yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ƙara wani abu wanda ba Allah ta'ala ne ya umarce shi da ya faɗa ba
to sai Abdullahi Muhammad wanda yake cewa malam menene hukuncin mutumin da yake yi wa dan uwansa musulmi sihiri ko a kasuwa ko a wurin aiki kuma menene hukuncin wanda aka cutar ta wannan hanya
to mu ce magana sihiri duk wani musulmi na san ya san hukuncin sihiri babu wani musulmin da bai san sihiri haramun bane bal sihiri kafirci ne babu wani wanda yake musulmi ne ko bai san wannan hukuncin ba Allah ta'ala ya kafirta masu yin sihiri wanda suke amfani da tsafi wajen su cutar da jama'a su cutar da ƴan uwansu Allah ta'ala yana cewa taba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr suna bin abinda shaydanu suke karantarwa a zamanin annabi sulaiman ko suke bi a zamanin annabi sulaiman na sihiri Allah ya ce wa ma kafara sulaiman annabi sulaiman bai kafirci ba bai kafirta ba na haka bai sihiri ba inda ya sihiri da ya kafirta shi ko bai kafirta ba walakin ash-shayatin kafaru shaydanu sune suka kafirta me suka yi suka kafirta yu'allimuna an-nasa as-sihr suna koyar da mutane tsafi saboda ka tsafi kafirci ne duk mutumin da ya yarda da tsafi ko yayi ko ayi masa wato yasa ayi masa to wannan ya bar musulunci ya yi ban kwana da addinin musulunci in yana so ya dawo musulmi sai ya saki kalmar la ilaha illallah ya tuba sannan ya dawo ya cigaba da musuluncin sa wanda kuma aka yi wa sihiri an cuce shi saboda ka an zalunce shi ubangiji ta'ala zai bi masa haƙƙin sa ranar gobe kiyama kamar yadda zai bi wa dukkan wani azzalimi dukkan wani mazlum duk wanda aka zalunta Allah ta'ala ya karbo masa haƙƙin sa ko da dabba ce ko dabba aka zalunta dabba da dabba sai fada ɗaya ta zalunci ɗaya kafin Allah ta'ala ya maida su ƙasa sai ya musu hisabi an cire wa mai haƙƙi haƙƙin sa to bare kuma kai dan adam da Allah ta'ala ya haramta ka zalunci dan uwanka dan adam saboda ka wanda ya sihiri bayan hukuncin kafirci da ya hau kansa a nan duniya in bai tuba ba in ya mutu kuma akwai haƙƙin wanda ya yi wa sihiri in an je lahira sai Allah ta'ala ya ciro masa haƙin sa.
To sai tambaya ta gaba dake cewa shin ya halatta mutum yayi kasaro idan ya rasa jami'i a lokacin da yake karatu a wata jiha da ba ta sa ba, daga Muhammad Kabir Salihu.
Na jama'an sa tambaya irin wannan cewa daga cikin malamai kamar Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, cikin fatawoyinsa yana ganin cewa idan mutum ya rasa jami'i yana dalibi a wata ƙasa zai iya yin kasaro, yayin da sauran malamai suka saba masa akan wannan, kace idan mutum ya je dalibta a wata ƙasa zai dauki kwashe shekaru, to zai ya kamata ya zama hukuncin sa ɗaya da mazaunin ƙasar sai ya cika sallah. A bisa fatawar Sheikh Salih bin Uthaymeen zai yi kasaro, a bisa fatawar sauran malamai zai cika sallah.
Sai tambaya ta gaba ta wani bawan Allah wanda ke cewa malam mutum ne yake da yar uwa amma ba musulma ba ce, kirista ce, kuma yana iyakar kokarinsa na ganin cewa ya shigo da ita cikin addinin musulunci har ta fara kuma karkato da ra'ayinta. To sai lokacin Kirsimeti ya zo ta kawo irin abincin da suke yi, saboda shi kuma sai yake ci saboda yana zaton hakan bai halatta ba, sai ranta ya ɓaci ta ma daina kula shi. Shi malam ya halatta ya ci abincin nata domin ya kawar da waccan tsana da take masa domin ta samu ta shigo musulunci.
Ya danganta da wani abinci ne ta kawo masa, idan abin da ta kawo masa ba dabba ba abin ba nama bane da ake yankawa, wato ake kamar naman dabbobi da za a yanka, in ta kawo masa kayan marmari ne, misali ta kawo masa kayan marmari fruit, ta kawo masa abarba, ta kawo masa ayaba, ta kawo masa lemun zaki, wannan ya halatta ya ci babu komai. Ko wani abin da ba dabba bace da ake yanka, ta dafa wani abu amma duka ciki ba nama bane, zai iya ci. Magabata suna nuna wannan babu komai. Sayyidina Ali, sayyida suna Aisha radiyallahu ta'ala anha, duk an ruwaito cewa sun ce wannan babu komai, aje a ci. Amma abinda yake yanka ne, abinda aka yanka, to shine wannan ba za a ci ba, domin yanka ne da aka yi da sunan wani ba Allah ba, saboda haka ya danganta da menene ta kawo masa. In dai wancan ne, to daman kuskure ne ba ya ki karba, karba ya ci ani an mari'an. Idan kuma dabba ce wacce suka yanka, to wannan kuma ba zai yi mata da'a ba don ya faranta mata rai, ya bi ta a cikin lalama ya nuna mata cewa ita abin da take addinin ta take, kuma ta san shi ma yana da nashi addinin, kuma yadda nata yake da dokokinsa shi ma nashi yana da dokoki, bin dokokin addininsa ba shi ke nuna tsana gare ta ba. Wannan wani abu ne da tsakaninsa da Allah ya alkawarin zai bi, don haka yake kiyaye wannan. Amma wani abu na zumunci tsakaninsa da ita, wannan yana nan, ba zai abin nan ba. Ba juma'a ya tafi masallacin juma'a ba, ko a cikin khamsu salawat ya je sallarsa ta khamsu salawat, ita ma Lahadi ta tafi cocinta, wannan bai hana su mu'amala ba. To haka nan abin da ya shafi yanka wanda aka yi domin wannan rana, shi a addinance ba a ba shi damar ya ci ba, saboda haka addinin sa ne nan ya aiki da shi, ba wai yayi ne don tsana gare ta ba, yayi ne don ya kiyaye dokokin da ya imani da su. Ya nuna mata kuma in tana son ya ci wani abu da za ta kawo masa, to ta kawo masa abin da ba yankawa aka yi ba, abin da yake kamar abinan kayan marmari ne ko ayaba ce ko wani abu, to zai ci. Haka ya kamata cikin lalama da ya nuna mata.
To sai tambayar Habib Ibrahim wanda ke cewa malam menene hukuncin matar da take zagin mijinta?
To zagin miji ko ma ba miji ba, zagi dai ai ba wani abin so ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zagi dan uwansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min akbaril kaba'ir an yusubba ar-rajul walidayhi. قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه. جينا daga cikin manyan laifuffuka mutun ya zagi iyayensa, sahabbai suka yi mamaki ta yaya za a yi mutun ya zagi iyayensa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zagi uban wani shi ma wancan ya rama, shi ma ya zagi mahaifinsa ya zagi mahaifiyarsa, kenan kaga ya jawo mahaifiyarsa zagi. So haka shi zagi da mancan ba abu ne da ake so ba. Ka duba hatta gumaka da ake bauta ba Allah ba, Allah ta'ala ce kada a zage su, la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah aduwan bighayri ilm. kada ku kira waɗanda suke bauta ba Allah ba su kuma suka tayi su zagi Allah bisa zalunci ba da ilimi ba saboda haka in har za a hana a zagi dutse ko wani kututturen itace ko wani ruwa ko wani abu da ake bauta ba Allah ba kaga min babu aula a ce kakka zagi dan adam a ce kakka zagi dan uwanka musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sibabul muslim fisqun ko fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne halatta yakinsa kuma a yake shi mutum ya halatta yakar musulmi kafirci haka fasikanci ne mutum ce zai zagi wani ko ma ba wani abu da ya hada su bare ko mutum zagi mijinta ko shi ya zagi matarsa duka laifi ne saboda suna yana nan cikin abin da aka hana kuma yana nan cikin fasikancin yadda bai halatta zage shi ba shi ma bai halatta ya zage ta ba yadda bai halatta ya zage ta ba ita ma bai halatta zage shi ba saboda haka nan ta karya dokoki dokar hana zagi ta karya ta sannan dokar girma miji ita ma ta karya dokoki biyu a lokaci daya haka tana bukatar tuba zuwa ga Allah da neman afuwa da yafiya da gafara Allah ya samu dace
to amin sai tambayar Najib Aminu Abdulhamid wanda yake cewa shi malamin makarantar Allo ne shin ya kamata ya sa wani kudi da za a rika bashi misali kudin Laraba
malamai sun ce idan aka tsare mutum aka hada shi fita neman abincinsa wato ba a bar shi dama ya tafi ya je ya nemo abinci ba an kawo masa yara ya koyar da su to dole ne a dauki ɗawainiyar cinsa da shansa ta iyalinsa shi ma mutum ne ba zai yiwu ba ka ce ga ƴaƴa nan a zauna kai ya je kasuwa kai ya je aiki ya koyar da ƴaƴanka ba su ilimi amma kuma kai ba za ka taimaka masa da komai ba wannan ba daidai ba ne idan gwamnati tana bashi shikenan ba zai ce sai kuma iyayen yara sun bashi ba in gwamnati ba ta bashi to wajibi ne iyayen yara su rika hada masa abin da zai dauke masa nauyin gidansa shi ma don haka babu komai a nan sawa'un karantar da alkur'ani ne ko karantar da hadisi ne ko karantar da fiqhu ne ko karantar da wani abu dai da ya shafi addini ballantana kuma an abu ne wanda bai shafi addini saboda haka babu laifi dan ya sanya wani abu da za a zai karba saboda gudanar da gidansa na'am
sakon Abubakar baban Rabi Sarina shi kuma cewa yake malam me hukuncin wanda ya tafi cirani ya zauna sama da wata shida alhalin yana da iyali
to ba a ce ka a ce ayi cirani ba ana fita a je a yawo a nemi arzikin Ubangiji ta'ala a ko ina ne ana fita sabai sun yi tafiye-tafiye tabi'ai sun yi tafiye-tafiye malamai sun yi tafiye-tafiye wajen tijara da fatauci da abin haka ana wannan tashiru fil ardi yabtagu min fadlillah ku yaɗu a doron ƙasa in ji Allah ku nemi arzikin Allah famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur saboda Ubangiji ta'ala ya ba da ka dama ka yawo domin neman abinci ka yawo domin ka gano wasu abubuwa na wa'azi da izina a doron ƙasa fasihu fil ardi arba'ata ashhur siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mufsidin Ubangiji ta'ala ya ba da damar a yi wace a je nan a je can saboda wata hikima da take karkashin haka to amma ba wannan shi ke nuna cewa mutum ya tafi ya watsar da gidansa ya watsar da iyalansa sai san da ya ga dama ya dawo ba hatta jihadi da ake fita lokacin sayyidina Umar wajabtawa ya cewa duk sanda aka fita da soja ka a bar shi ya yi wata hudu ba tare da an ba shi dama ya dawo wajen iyalansa ya ziyarce su ya zauna da su ba saboda kada a wuce wani wato wani lokaci da za a shiga haƙƙin ita matar wannan kaga abin da yake ibada ce babbar ibada shine jihadi fi sabilillah to idan ga kuma neman kuɗi ya kamata a kula da wannan saboda ka kada yanke wa iyalansa tsawon wata shida ko shekara biyu ba tare da su saboda wai yana neman kuɗi ko ya shiga haƙƙi a nan wasu sai ka ga ma in sun yi irin wannan in suka koma can garin da suka je sai su yi aure ita nan sun batta ba miji ba mai kula shi kuma can ya je ya yi aure ya samu wacce za ta kula da shi ta ɗebe masa kewa kaga nan akwai zalunci a cikin haka ko ya tafi da ita ko kuma a'a ya rage adadin lokacin da yake dauka ba tare da ya dawo ba wani zai share waɗannan watanni amma da ya dawo sai kaga cewa kwana uku hudu ko ya kuma komawa sai kuma wasu watannin ya sake dawowa ana ko shiga haƙƙi na su iyalan saboda ka ba daidai bane yin hakan mai yin hakan ya kamata ya tuna cewa yadda yake da haƙƙi akan kanta ita ma tana da nata haƙƙin akan sa kuma Allah ta'ala ce wala hunna mislu alladhi alayhin bil ma'ruf su ma mata suna da haƙƙi kamar yadda yake a kansu su ma suna da nasu wanda haƙƙin su ne dole a kula musu da shi
to sai Anas Saminu Kura shi kuma yake cewa malam da Allah menene hukuncin matar da take fito da gashin kanta fili a lokacin da take waje
ba daidai bane mutukar tana gurin da wanda ba muharraminta ba ba mijinta ba yana gan ya ga wani abu na adanta haramun ne tana aikata wannan tana aikata haramun Allah ta yi fadi yadribuna bi khumurihinna ala jubihinna su sanya lullubin su ya zo musu haƙirji su rufe tun daga kai su rufe gaba ɗaya kada ga wani abu na adansu in banda fuska sashin fuska da zai fito saboda haka matar da za ta fito da gashin kanta waje to ta tabbata cikin saban Allah take ta sani bata sani ba ya kamata a sanar da ita cewa a cikin saban Allah take kuma a cikin zunubai tana kwasar zunubai ne bata san irin nauyin da take sawa take dorawa kanta ba nauyi wanda yake marar wanda ba na alkhairi ba saboda haka ba daidai bane yin haka haramun ne mata su guji yin wannan
to sai Hassan M Nasir take cewa malam tambaya ta ce wasu mutane kan ci idan karfe 12 ta yi mutum ya yanka abun yankansa na layya to layyar nan ba ta yi ba Allah malami sai ya ci wannan magana
a wannan ba sahihiyar magana ba ce ba magana ce ta ilimi ba magana ilimi ba a ce 12 ba babu wannan a cikin maganganun malamai abinda ake cewa zuwa faduwar rana saboda ka idan lokacin yanka bayan liman ya yi sallama ya sallame daga sallah daga lokacin aka halatta yin yanka to daga lokacin mutum zai iya yanka har zuwa lokacin da zarar rana ta fadi shikenan sai ya hakura kuma sai yi ne na biyu na 11 na 12 na 13 zuwa faduwar rana shikenan amma ba a ce daga 12 ba kenan an hana shi ya sake yin yanka wannan ba gaskiya bane
sai sakon Nasir Muhammad Kura yake cewa malam mutum ne yayin noman shinkafa to ba tayi kyau ba sai ya sa shanu da dabbobi su shiga su cinye shin menene matsayin yin wannan a musulunci
to me laifin ana ba tayi kyau ba ma'ana dan adam ba zai ci ba in har dan adam zai ci to kada yayi haka ya ba wa waɗanda suke mabukata cikin mutane domin taimakawa mutum ya fi taimakawa dabba amma in ya kasance ba ta yi kyau ba ta yadda dan adam ba zai ci ba to me idan ya ba wa shanu ko abin nan ban san dai shi me damuwarsa a cikin abin nan din ba sai dai yana nufin ta yi dan adam zai iya amfani da ita amma ba ta yi kyan da shi yake so ba wannan kuma wani abu ne daban to in har dan adam zai iya amfana da ita ka san akwai mabukata kauyuka gashi nan da birni duk ga talaka nan kujik bajaja a ko'ina suna neman abin da za su kai a cikin su to ya kamata kuma ka ba dabbobi kamar dan adam ba bai samu ba amma in lalacewa ta yi yadda dan adam ba zai more ta ba amma dabba za ta ci to me kuma dan ka ba dabbobi
sai Haruna Sarki Gayawa yake cewa malami ne hukuncin wanda ya kare a sallah
zai sujjada ba a ji
Ibrahim Hassan kuma yake cewa malami ne hukuncin wanda ya ajiye rediyo a tagar ban daki yana yin fitsari a lokacin da yake biyan bukatar sa alhali kuma ana karanta ayoyi
ba haka bai dace ba ya kamata ya girma alqur'ani kada ya ajiye shi akan tagar ban daki koda ba alqur'anin bane a rubuce amma dai wannan sautin da ake karanta alqur'anin ne yadda ba zai shiga ban dakin yana karanta ba shi da kan kansa to bai kamata ya sanya rediyo akan taga in ka sa kan taga kamar ya saka cikin bandakin ne saboda haka ya hakura duk yadda yake son sha'awar jin karatun Qur'ani ya hakura nawa ne minti nawa ne ya gama biyan bukatar sa ya fito ai ba guri ne da ake zo a dade ba mintuna ne musamman gurin da zai ba haya da fitsari in guri ne aka killace dan wanka wannan babu laifi dan ya sanya Qur'ani ana karanta a gurin da ake dan wanka amma gurin da aka yi shi ana biyan bukata ta tsari da bahaya to bai kamata ya kai abin da ya shafi Qur'ani wannan gurin ba
sai wani ke cewa mallam menene matsayin yin zaman hutu a sallah daga Bushri Bashir Limanci
sunna ce ko in ce mustahabi ne idan mutum yayi dan mutum bai yi ba ba wani abu kamar yadda Imam Nawawi yake cewa yin sa sunna barin sa sunna annabi yayi kuma annabi bai yi ba wato yayi a wasu lokuta bai yi ba saboda idan mutum yayi to yayi wa sunna idan kuma bai yi ba ya dago shi ba cewa ya bar wani abin da yake dan annabi din a wani lokaci bai yi ba ya zo a cikin hadisin abin nan Abu Humayd as-Sa'idi ya zo a cikin hadisin Malik ibn al-Huwairith dukkanin su sun yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga cewa yana jasatul istiraha ko da suka yi kokarin su ce sai da ya tsufa yana yi ne bayan ya tsufa to amma nan karin bayan ya tsufan babu shi a rubuce a ruwaya kawai istintaji ne kawai kokarin dai a kara fahimtar wani abu ne amma ba ruwaya ce ta zo da shi ba shi yasa Abu Humayd as-Sa'idi lokacin da ya sallar gaban sahabbai kusan su goma yayin sallah kuma yace haka yaga annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani wanda yayi masa gyara cikin waɗannan sahabban cewa ai kai wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ne saboda tsufa ba sabo wannan ba shi wannan shi yake nuna cewa yin ta sunna ne wannan kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala
sai shi kuma baffa salafi yake cewa da Allah mara ina bukatar karin bayani dangane da hadisin da yake cewa malla iba bin nardi shi'irin fa ka annama sabaga yadda hubi lahmal kinzir wa dami
malla iba bin nardi shi'ir
baffa salafi yake cewa da Allah mara ina bukatar karin bayani dangane da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa malla iba bin nardi shi'ir faka anna ma sabaga yadda hubi lahmal kinzir wa dahmi wa lami wa dami
malla iba bin nardashir hadisi ne sahihi yana cikin sahihi muslim sahihi bukhari da muslim yana cikin wadannan littafin hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malla iba bin nardashir nardashir shine annard shine ludo muke ce masa ko dais shine dais wanda ake amfani wasa da shi din nan shine nardashir ana ce masa annard ana ce masa nardashir wanda ya wasa da wannan dais da wannan ludo din fa ka annama sabaga yadahu bi lahmil khinziri wa dami kamar ya runa hannunsa ne da naman alhanzir da kuma jinin sa wasu malamai suka ce ma'anarsa kamar yadda aka haramta masa cin naman alhanzir da cin da shan jinin alhanzir haka aka haramta masa wasa da wannan dais din wasu malamai suka ce ana nufin kamar ya yanka yadda aka haramta maka ka yanka alhanzir domin a ci haka nan aka haramta maka yin wasa da wannan duk dai ma'anar daya ce shine an haramta maka yin amfani da wannan wasan wasa da nardashir shine wannan dais din wasa da shi kamar yadda aka haramta maka cin alhanzir a ruwayar Malik a Muwadda hadisin Abu Musa al-Ash'ari a cikin Muwadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man la'iba bin nard fa ka annama man la'iba bin nard fa kad asa Allah wa rasulahu wanda duk yayi wasa da shi wannan lidodi wannan dais din kamar wato ya saba wa Allah da manzansa ne in yayi wasa da shi ya saba wa Allah da manzansa ne saboda haka malamai sun karanta yin amfani da wannan
sai Ismail na gaske yake cewa malam tsakanin kasaru da kuma cika sallah wanne yafi ga matafi
kasaru wata kyauta ce Ubangiji Ta'ala ya yi wa musulmi kyauta ce da sauki da Ubangiji Ta'ala ya yi wa musulmi ya tabbata cikin hadisin cikin musadrak na hakim Imam Ahmad musadrak na hakim da usul littafin hadisin ya Ali ibn Umayya da yake cewa na tambayi sayyidina Umar game da fadar Allah ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إذا كنت فيها عدو لنكسا باب لي في قريق كوليجي عدد ركوع صلاة وتبع سركة أهلكم إلى سبيو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كنت أوران kada waɗanda suka kafirta su fitine ku wato su kawo muku hari kuna cikin sallah su shammace ku to shine shi ya Ibn Umayya yake tambayar sayyidina Ali sayyidina Umar cewa to gashi Allah ta'ala ya ce in kun ji tsoro yanzu ko mun samu aminci babu wani wanda yake jin tsoro a halin tafiya ko wani kafiri zai kawo masa hari ko ya shammace shi to yanzu mu ci gaba da kasar sai Umar radiyallahu ta'ala anhu yace ai irin wannan tambayar da kai mun nayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqata sadaka ce wannan yanzu kasarin Allah ya muku dan ku karbi sadakar sa haka anan wasu daga cikin malamai kamar Muhammad Abu Muhammad Ibn Hazm yake ganin cewa ma kasar wajibi ce ma shi shi a gashi fahimtar ma wajibi ce in kana halin tafiya kai kasar ita ce sallar da aka wajabta maka shi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya ce faqbalu ku karba umarni ne ya bayar sabawa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma laifi ne don haka wajibi a bi umarnin sa tunda yace ka karba sannan kuma aka kira abin sadaka saboda ka mayar ma Allah ta'ala kasar kiki kamar ka yayi maka sadaka ne ka ce baka bukata amma da sauran malamai suna ganin cewa rukhsa ce sauki ne Allah ta'ala ya yi wa matafi don haka ya yi wannan kasar din shine abin da aka fi so Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsa ko tu'ta rukhsu Allah ta'ala yana son ya ga cewa bawa yana aiki da saukin da ya yi masa amma ka sauki to Allah yana son ya ga kai aiki da saukin da ya maka saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam tafiye-tafiyensa duka bai taba cika sallah ba wanda Abdullahi dan Umar yake cewa nayi tafiye-tafiye daban-daban da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ban taba ganin shi ko da rana daya cika sallah ba abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai cika sallah ba saboda koyaushe aka yi tafiya shine liman baya zuwa ya bi wasu ko da ya je gari to yan garin sai shi suke bi sallah shi ake shi suke sawa gaba ya ja su sallah kamar lokacin da ya je Fatu Makka wanda suke musulmi a Makka in an zo sallah shi yake jin sallah eh kwana tara yana kasar to wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai cika sallah ba amma da a ce ni ko kai ko wani na ne za mu tafiya to dole wata rana za mu je mu bi sallah ta mazaunin gida wanda ya bi sallar mazaunin gida sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shine cika ka bi mazaunin gida zai yi sallar azhar ko la'asar don haka zai sallaci raka'a hudu to dole kai ba ka sallaci raka'a hudu tare da shi ba za ka ce kai biyu na farko ko kai biyu na ƙarshe ka ce kai kasarun ka fita a'a ko da biyun ƙarshe ka samu yayi sallama to tashi suka ci ko raka'a biyu wanda ita ce sunnatu abul qasim sallallahu alaihi wasallam saboda wannan shine abin da yafi dacewa matafi yayi kasaro shi aka fi so sauki duk da Allah ta'ala ya maka kana da matafi to kai amfani da shi Allah yana son haka na'am
sai sakon Saminu ji tazara yake cewa hukuncin zuciyar da take kulla abubuwan asha amma kuma gangar jiki ba ta aikatawa tunda an ce Allah da zuciya yake aiki
to a ka'ida idan mutum yayi wasu wasan abu yayi wasu wasi sai bai aikata ba tsoron Allah ta'ala da halarto girman sa sai ya ga bai kamata ba sai ya bari to za a ba shi ladama akan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan dayan ku idza hamma ahadukum bi sayyi'atin falam ya'malaha kutibat lahu hasanatan kamila idan dayan ku yayi himmatu zai yi aikin sayyi'a mummunan aiki sai bai yi ba to za a rubuta masa cikakken lada amma wanda da sharaɗin ya kasance abinda ya hana shi din tsoron Allah ne ba wai yayi niyyar zai yi ba wasu matsaloli suka hana shi sai ya ce to shikenan ba matsala yanzu ya samu lada cikakke a farawo ne niyyar sata ya kudura aniyar yin sata ya gama shirin sa a zuciya duk ya gama sake-saken sa sai yaga sai yazo yi sai bai nasara ba ko yaga da jama'a ko ya kula cewa mai gidan a shirye yake saboda sai ya fasa to zai koma gefe bai ce tunda dai nayi niyya ban yi ba ina da lada a'a za a rubuta masa ma alhakin yayi satar saboda ba kowace niyya ce idan mutun yayi ta ko bai aiki ba ake kyale shi sai niyyar da bata zama azama ba amma in ta kai ta kai azama wato irin ya gama shiryawa kawai yi ne yanzu yake son zartar ko wani abu ya hana to wannan baya zai hana a kama shi ba shi yasa yazo a cikin hadisin Abu Bakar hadisin da Bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar qalu ya rasulullah hadha al qatil fama bal al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan musulmi biyu suka hadu da takubban su wato suka kaure fada da takubban su annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wanda yake kisa da wanda aka shaidu za su tafuta sahabbai suka ce mun fahimci wanda yake kisa zai tafuta amma shi me yake laifin wanda aka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ba cike yake da kudin kashe dan uwansa sunan sallah ce bai samu da ya samu damar dan uwansa ya samu shine zai kashe shi haka shi ba zai tafuta da shi saboda da an yi niyya ba a zartar ba amma saboda niyyar ta zama tana da ƙarfi kamar hadisin Tirmidhi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min dunya li arba'ati nafar kaga daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba don haka yana facaka da dukiyarsa yana kashe ta wajen saban Allah bai san haƙƙin Allah ko haƙƙin zumunci a cikin dukiyarsa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hadha bi arba'il manazil wannan yana mafi muli mafi kaskancin masaukai ranar gobe kiyama mutun na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun ne Allah ta'ala bai bashi ilimi bai bashi dukiya ba sai yake cewa ina ma ya samu dukiya irin ta wancan tabararren mai kudin shi ba ya yi irin abin da yayi da dukiyarsa na facaka da wadaka da laifuffuka da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa niyyatuhu fa huma fil wazri sawa to shi ba niyyarsa ta bi shi kaga shi ba kowane abu ne mutum ya kudurta a zuciya ba a kama shi da shi ba sai idan bai zama azuma ba ko tsoron Allah ta'ala ya sa ya kade shi mutumin da zai rika saka saban Allah a cikin zuciyarsa amma yana tunkuɗe shi bai bar shi ya zauna masa a rai ba ya zama yadda da aminci da amincewa to wannan alama ce ta imani ma sarihul iman kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa da suka gaya masa cewa sukan ji wani abu a ransu na saban Allah da a ce za su furta wato rigararsu sun tumo daga sama da a ce su furta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ji haka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka sarihul iman wannan imani kenan karara tsantsar imani kenan don shedan yakan kai lalibe da samame a zuciyar da ya san cewa akwai abin da zai sata da imani da gaskiya da haske da tsoron Allah a cikin ta amma zuciyar da take fanko ba ta da waɗannan abubuwa ko take cike da abin da shaidan din yake so to ba ruwansa ba da ita dai wannan zuciyar ga gaba da ita don haka idan mutum ya ji shaidan yana kai masa farmaki a zuciyarsa yana saka masa mugun abu to alama ce da take nuna cewa zuciyar ta mai rai ce zuciyar ta lafiyayya ce shine yake kokarin ya ga ya bata ta to matukar dai ba amincewa yayi da abin ba yana kokarin izi shi da tunkuɗe shi to yana da wannan lada da Allah ta'ala zai bashi na wannan kokari da yake tai.
Sai wannan shi kuma Aliyu Salisu Abdullahi ke cewa mallan tambaya ta ita ce menene ingancin wannan hadisin da ke cewa tawassalu bil jahi fannal jaha inda Allah azim.
Wannan hadisin ba shi da asali cewa tawassalu bil jahi fa inna jahi inda Allah azim. Cewa ku yi tawassali da daraja ta domin daraja ta a gurin Allah tana da girma. Daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka tana da girma Allah ta'ala ya faɗa dangane da Annabi Musa alayhi salam yace wa kana inda Allah wajiha Annabi Musa ya kasance mai daraja ne a gurin Allah to wannan Annabi Musa ne wanda mun tabbata mun yadda cewa darajar sa bata kai ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma gashi Allah ya ce da daraja amma kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallam daraja daban kuma kasancewa ya faɗi wannan magana ita kuma wata wani abu ne shi kuma daban ya sa malaman hadisi kakab suka yi ittifaki cewa wannan hadisin la asla lahu hadisi ne kirkirarre ba shi da asali zarkashi Badruddin Zarkashi ya faɗi wannan Ad-Dumairi ya faɗi wannan Ibn Hajar Al-Asqalani ya faɗi wannan almajirinsa شمس الدين السخاوي شكلتها في سال مقاصر الحسنة يا فدوا أن العجلوني أشكن كشف الخفاء يا فدوا أن السيوطي أشكن الدرل المنتثرة في الحديث المشتهرة يا كاو أن جواب هذا أصلي لا كبركم على ما يذكر بتو أكن حديثي ولن نسكي باسد أصلي ثم فدي جوان حديثي باشد توشي باشد أصلي بعدش كي أبني
kusai Abdullahi Musa Adam Jain Shukuru yake cewa mallan da Allah tsakanin zuciya da kwakwalwa wanne ne yake hadda
duka suna aiki ne tare da zuciya da kwakwalwa kwakwalwa ita ce gurin ajiye sirri abin da zuciya ita ce gurin ajiye sirri ita ce inda Allah ta'ala yake nuna alqur'ani cewa nan ne imani yake in gaskiya take kafirci ma anan yake kamar yadda Allah ta'ala yake cewa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur ashe ba za su yi tafiya a doran kasa ba ya zamana suna da qulubun zukata wanda za su rika hankalta su rika kiyaye abubuwa da su aw adhanun yasma'una biha ko kuma kunnuwa da za su rika ji da su kaga Allah ya ce qulubun ya'qiluna wato zukata da za su hankalci abubuwa da su ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa fahimtar komai da su Allah ta'ala yana ce afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha ba za su yi tadabburi ba tintintini dangane da alqur'ani ko ko akwai abubuwan da suka rufe musu zukata ne kaga nan don Allah ta'ala yana jingina fahimtar abubuwa da kiyaye abubuwa da tintintini akan abubuwa zuwa ga zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil qalbi mudgha idha salahat salaha aljasad kullu wa idha fasadat fasada aljasad kullu ala wa hiya alqalb kai wata tsoka a jikin mutum idan ta gyaru jikin mutum ganga jikin mutum duka za ta gyaru idan ta lalace ganga jikin mutum za ta lalace wannan ita ce zuciya haka nusus na alqur'ani da sunna duk suna dangana abin zuciya wannan baya nuna cewa kuma kwakwalwa ba ta da haka zuciya ita ce masdar ita ce cibiyar abin sannan kwakwalwa tana taimaka mata sannan kwakwalwa tana taimaka wa zuciya wajen wannan aiki wala ka ba za ka raba abin bai ba
to sai tambayar Isyaku Ila Ahmad yake cewa mallan shin ina hukuncin wanda yana bin sallah amma sai last speaker ta katse har aka dago daga sujjada aka kammala karatun Fatiha amma waɗannan mamu ba su dago ba har sai da aka sanar da su shi mallan menene hukuncin sallar waɗannan mamu
idan sujjada ta biyu ce misali ina sujjada ta biyu da sujjada ta biyu aka dago wasu san an dago ba an karanta Fatiha an gama karanta suna cikin sujjada duk da dai za su yi kansu zai daure dai har a ce an yi wannan dadewar dole za su san cewa akwai wani abu da ya faru to kadara duk ba su sani ba su dago ba har an gama karatun Fatiha liman dai bai baro wannan rukuni ba na tsayuwa har suka same shi a tsaye kuma suka dago suka same shi a tsaye kaga sun samu sujjada biyu kuma sun same shi a tsaye bai tafi ruku'u ya dago kuma ya tafi ruku'u sun same shi a ruku'u sun dago suka koma suka yi ruku'u tare da shi to sallarsa tana nan ba ta samu matsala ba amma da a ce misali a raka'a a sujjada ta daya an yi sujjada ta daya last week ta samu matsala ya dago ya ta tafi ta biyu ya dago ya miƙe tsaye duk ba su sani ba kaga sun samu sujjada ɗaya ne tare da shi samu ta biyu ba to ana ba za su ce za su dago su yi sujjada su ba ta biyu sannan su tashi su miƙe don haka za su tashi su miƙe ne ita wannan raka'ar za su sanya yadda ita wato wannan raka'a ta zama dameji haka in suka aka gama sallah za su tashi su ciko raka'a ɗaya sai su yi sujjada ba a jiki
to malala ya saka da alkari masararu duka nan za mu tsaya a shirin namu a wannan rana sai dai kafin mai salama da ku kuma za ku aiko da sakonnin tambayoyinku ta kan lambar waya 0800 555 4443 da kuma 0770 7786442 sai kuma 0703 640 4455 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amma din sashen addinin musulunci na gidan radio Rahma Foreign Church al'umma da kuma shehu malamin namu Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalimu babban malami a sangare nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano inda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku. Bashir Idris Ungwaggo tare da taimakon Nazir Dalhatu suka sada mu da ku. Ana sai Idris Hassan da na gabata nake cewa kusance tare da mu a cikin shirin na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.